Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za iya kama muta Alpha Radio, za kuma iya jin mutanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hadiza Kyari
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 24 ga watan Agusta na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan dakatar da bawa ɗan kasuwar canji kudaden kasashen waje da babban bankin Najeriya ya yi, wato Bureau de Change.
To jama'a masu sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani.
Wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da 'yan kasuwar canji akan wannan batu.
Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Kuma sauraro, ba tare da bata lokaci ba, za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagoranci wakiliyar sashen Hausa, wato Binta Ibrahim, da ma bakin da ta gayyato mana.
A wannan fili namu muna da baki wanda suka fito daga bangaren 'yan canji wanda suke a garin Kaduna. Sanannan ne babban bankin Najeriya ta ba da sanarwar dakatarwa da kuma hani da ba da kudin kasashen waje ga irin wa'annan 'yan kasuwa, wato masu hada-hadar canjin kudaden kasan waje. Shin ko me ya faru ne, ko kuma me yake ne ya janyo wannan babban mataki da ta dauka? A tare ni a wannan zaure ina tare da Alhaji Aliyu Adama Aliyu, wanda yake shine sakataren kudi na wannan kungiyar ke nan bangaren jihar Kaduna, da kuma Malam Adamu Adamu wanda shi ma ɗaya daga cikin mambobi ne na wannan kungiya. To Alhaji Aliyu, bari mu fara da kai, kasancewar kai ɗaya daga cikin shugabannin wannan kungiya ne. Wasu me janyo a ganin ka aka samu wannan babban mataki da ta babban bankin Najeriya ta ɗauka a game da hada-hadar kudi da kuke yi?
To jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Mun dade muna neman wannan dama za mu wayar da kan al'umma saboda yanda ake ta maganganu a gari cewa 'yan canji na kaza suna haɗa kai da su, ana fitar da kuɗaɗe, ana satan kuɗin ƙasa, ana waye. Muna son mutane su gane cewa ita kungiyar canji gwamnati ita ta ba mu license na mu operating a matsayinmu na masu canza kuɗaɗen ƙasar waje, saboda amfanin al'umma na yau da gobe. Muna operating ne kuma kaman banki. To rana ɗaya gwamnatin Najeriya mu ma muka waye gari cewa ta dakatar da ba mu dala. Wannan dala da ake ba mu duk sati ne, babban bankin Najeriya na CBN take ba da dala 20,000 a sati, ta kan ba mu 10,000 a sati, 20,000 kenan.
Kuma wani kamfani?
Kowane kamfani. Kuma muna da registered company wanda suke da license guda 5,500 a Najeriya. Kuma kowane kamfani akalla yana da ma'aikata 5 ko 3. Akalla kamfanin Bureau de Change a ƙasar Najeriya muna da ma'aikata sama da 30,000 a duk faɗin Najeriya, wanda muna rike kaso wurin kashi 10% ko 14% da tattalin arzikin ƙasar Najeriya. Saboda mutum 30,000 da kike gani kasancewarsu yawanci 'yan arewa, za ki ga mutum mai mata 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, biyu a Najeriya. Wannan canji da ake bamu naira $10,000 akwai benchmark na gwamnati da ta yanke.
Wato ka'ida?
Ka'ida. tana bamu akan naira 393 kuma a ka'ida farko ba ta so mu riban mu ya wuce naira 2 to amma bayan gwamnati kuma ta yadda cewa mu siya wannan dala a wurin ɗin masu dala ɗin kasuwa masu kawo kudaden Najeriya masu ta'ammuli da kasashen turai masu kawo kudi duk ta yadda mu siya amma mu muna da KYC abinda ake cewa know your customer na banki ka'idan banki muna da ka'idan siya da siyarwa to gwamnati burin ta saukaka wa alma shi sa har take intervene na dala kafin dala ya kai naira 500 a Najeriya farko naira 360 ne dala to ina so ki sani kafin ma ta kai 360 kafin hawan wannan mulkin shugaban kasa na wannan karan sun hawo lokacin ana saida dala 165 tun zamanin Jonathan da wannan sabon gwamnan bankin Najeriya ya zo sai aka kariya tattalin darajar naira ya koma 197 duk a mulkin Jonathan amma dala bata wuce 200 muke ake ba mu dala mu saida ita 200 kin ga naira 3 da manta ce kan mu ce naira 5 aka zo saboda yanayin tattalin arziki da abubuwa da suka cinga lalacewa dala ta koma 300 da naira 5 ita kanta hannun gwamnati wanda gwamnati ta maida tana sayar mana 357 kuma mu muna saida dala 360 kuma an fi shekara a haka kuma wannan maganan da kike mu ɗan canji mu muke saidawa wanda suke tafiya asibiti dala a Turai wanda za su je saro kaya duk wani ɗan kasuwa mu a wurinmu suke siyan dala masu yara masu makaranta a wurinmu suke siyan dala sannan an ce Najeriya kiwa Afirka to gaskiya ne bari mu faɗa miki West Africa nan da kike gani kasashe 15 gaba ɗaya da dalar Najeriya suka dogara saboda manyan cibiyoyin kasuwanci da ake da shi a Najeriya kuma ita Najeriya kowa ya san kasa ce da bata kere-kere komai shigo da shi ake ana bukatar dala ɗan kasuwa na nema ɗan makaranta na nema masu asibiti na nema sannan gwamnati tana ta ciwo bashi a ka'idan bashi kuma turawan suka baka bashi sai sun gindaya ma sharuɗa su ma ta yanda kuɗin su zai dawo a cikin kuma sharuɗan akwai karya darajar kuɗin ku kuma wanda shi yake faruwa suna ta mana surutai da wani turanci na economy wanda mu practical economy mu ne muka santa mu masu harkar kuɗi
duk wannan bayanin da bayyana a game da yanda ka'idojin aikin ku yake da yanda kuke tafiyar da shi ba ka gani akwai ka'idojin da kuka karya ne ko kuka shiga hurumin da ba naku bane har ya kawo tunzurar ita babban banki ta ba da wannan hukuncin na dakatarwa
to barin je kai tsaye zuwa ga ansa tambayan ki ba ka'ida muka karya ba yanzu akwai sanda kwandon tumatir ake siyan kwandon tumatir naira 300 kwandon wannan same kwando idan babu tumatir ya tashi babu yayi karanci wannan kwandon da ka siya 300 shi zaka koma siya 30,000 an yi wannan lokacin ana mai amma kuma daga karshe zai samu ya sauka to abinda nake so mutane su gane dalan nan ba 'yan canji suka kai ta dari mu kanmu idan za ku mana adalci tattalin jarinmu ne ya rau idan na sa naira 2,000,000 da shine zan siya dala 10,000 akan naira 200 in na ci naira 2 ko naira 3 30,000 kenan riba na yanzu sai na sa naira 5,000,000 zan iya siyan dala 10,000 kuma zan ci riban naira 20,000 ko kuma to kin ga mu ma yanzu jarin mu ne ya rabu wanda da in zaka iya da 2,000,000 za ta siyan ma dala 10,000 yanzu sai ka sa naira 5,000,000 ba dadin mu bane ba san ranmu bane abokanmu na kasuwanci wasu ba sa iya tafiya ma saboda wannan abun to rashin dala ita ta daga dala saboda 10,000 yayi kadan muna kira ga gwamnati shi yasa nake kira ga gwamnati a wannan gaban rufe bodan nan da tayi ne da manufan kawo tsaro mun kalle ta da kyakkyawan manufa to amma gwamnati ta gane cewa wannan rufe boda da tayi kin ga da Kamaru da Togo da Niger da Chad da Sudan mutanen mu suna yawan hurdan kasuwanci da su na kayan abinci da kayan sutura da takalma abubuwa masarufi na yau da gobe muna samun sefa a wurin su mukan shi ana kan shigo da dalan muka sayar musu da kayan mu za su biya mu da kudaden kasar waje za a shigo da kuɗi dala ya wadatu an rufe wannan sosin babu mutanen mu da suke turai suke turo mu da ƴan uwan su dala coronavirus ya zo babu aiki ba dala Western Union da ake turowa mutanen masu ciro su kawo ba source din dalan sai ya rau wanda suke da ita a hannu su kuma masu tsararin sai su ce maka sai naira kaza kai kuma dan kasuwa ne da kake da iyali kake so ka siya ka siya babu yanda zaka yi idan za a yi adalci mu in son samu ne dala ta dawo naira 100 ma naira 100
magana ne da kai Alhaji ya zo mun da tambaya ta gaba wannan nake ganin kila Malam Adamu zai ansa mana dama ana zargin cewa kuna taimakawa inda suke badakalar kudi ko sace kudin al'umma su mai da ita dala din ta fa saukin dauka kuma ajiyewa tun daga shi na shi rakai ya fara mana cewa an tuttoshi hanyoyin samun dalolin su shigo yanda ya kamata
wannan tambaya da kai tambaya ce mai matukar muhimmanci amma abin da nake so mu fahimta shine bayan da za a yi mutum dan kasa wanda yake kishin kasan shi ayi amfani da shi wajen kare tattalin arzikin wannan kasan wanda wannan in har aka yi wannan matakin mu kanmu da muke wannan sana'a za ta shafi sana'a saboda in dai har muna ba su dama ana money laundering those abubuwa da sauran su haka watar mu ma ba zan tuka su kamar yanda financial secretary mai magana mutane da suke gudanar da wannan kasuwancin kowa yana kokari ne ga ya samu wani abu wanda yake rike zama so bayan da za a yi customer ka yazo duk da muna da tsari na KYC customer ka yazo zai sai kaya a wajenka ka ce da shi ba za ka sayar masa so akwai yiwuwar zai sai kayan ne yayi tafiya kamar yanda muke da compliance so da yawa sai sun zo da visa su da passport
bin ka'idoji
muke bin ka'idoji mu sai musu da kaya so kin ga ba za ka gane cewa mutum zai ajiye wani zai boye ne ko zai yi laundry ko da sauran su
so amma ba ku da ga mun gane cewa idan ya kawo kuɗi zuwa miliyan kaza ya kamata dan sa mishi ido
akwai NFIU zan shigo ta nan da muke ba da report akwai high profile mutane
manya mutane
wanda idan za ka hulɗa da su a ka'ida su kaman politician
yan
siyasa ana so ka sanar da hukumar gwamnati to amma kuma su abin da su muke so su mana adalci shine babu yanda za a yi kai tunanin gwamna kana zaune a ofis ka ko wani babban dan siyasa wai ya zo canji da kanshi ba su haka idan kuma za su yi ma mu a gwamnatanci ake kamar lokacin tafiya aikin hajji kowace state lokacin da take ba jami'an al'azanta dala tunda dala suke bayarwa kuma sosin suke ba buga ba ma Najeriya ba ta buga dala kuma da ake cewa muna taimakon masu money laundering ba zan iya cewa kamar yanda dan uwana Adamu ya faɗi ba za mu iya gane cewa ya siya wani dan ya sace yanzu abin da muke so gwamnati ta dau mataki akai shine tun farko ita ta tare inda ake sace mata kuɗi ba wai ta zo ta samu wanda suke sana'a legitimate business kuka ba mu license na halal sai wuce ta ce wai mu ne ba fa ta mana adalci ba eh gwamnati tana da EFCC tana da ICPC tana da hukumar DSS tana da hukumar yan sanda da jami'an tsaro na farin kaya duk wani jami'in ta da ya sata mata kuɗi ko aka fitar da kuɗi ita tun a ce ya kamata ta san waye ya sace kuɗi waye fitar mata da kuɗi ba wai daga ƙarshe wanda ya zo ya canza dalar shi da wata suna da ɗan sunan kasuwanci ya siya da sunan ba za mu gane cewa kuɗin gwamnati ya sa
tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe bari kuma mu koma zauren tattaunawar namu
to dai ya kuke ganin wannan matakin da ya dauka zai iya shafar tattalin arziki da kuma kasuwanci na jama'a a kasa
ya ma shafa ya durkusar da tattalin arzikin kasa
kai tsaye
saboda kashi barin fada miki ma yanzu miki categorically and change na Najeriya mu muka rike Najeriya kwanan nan economically muka rike kasar tun daga fara coronavirus har zuwa yanzu ki fada mun wanda yake aiki ki fada mun kere-keren da ake ki fada mun business din da ake a yara suna turai wasu suna ba su da lafiya sannan mu muke siya da siyarwa aka daina tafiya China aka daina tafiya America aka daina tafiya Ingila ta wurin mu mun yan canji muke yin transfer da abokan hulɗotin mu na wasu kasashe da Allah ya hada mu da su za ka bada kuɗinka a shigo maka ka da kaya har Najeriya business a Najeriya bai tsaya ba saboda yan canji amma rana daya an zo an ce dan canji ya ta da dala su yanda su gwamnatin suke so shine mu mu karye farashin dala to mu yi abin a ilimanci duk abin da babu ba shi da yawa tsada yake dalilin tashin dala ke wallahi nan da kika ga mu a matsayin mu na kungiya mun shigo da ERCC kasuwan mu mun shigo da jami'an DSS kasuwan mu akan mu mu tirsasa su a karye farashin dukkan mu yi wannan gwamnatin central bank za mu mashi adalci ya zauna da mu akan me zamu iya yi na dala ta sauka mun yi duk abin da zamu yi na karfi amma sai mu yi sati a sati biyu na gwamnati za su ba mu shi kuma na gwamnatin ta gaske mun samu alheri akwai alheri amma ya zo ne daidai da kasuwan canji ta kai 500 gwamnati ta ba mu 393 ka sai dalar ka a wurin customer 500 shi sa mu muna son mu samu mu yi a samu saukin ai saboda dan haka take ba mu dan haka take ba da dala a sauki to amma babun ta ne yasa ta tashi da gwamnati a sati takan ba mu dala 75,000 to a lokacin gaba daya ba ma wuce naira biyun nan naira uku kin ga akwai amma yanzu corona ya zo gangan mai ana fitar da gangan mai ₦2,300,000 yanzu ba sa iya fitar da gangan mai ₦2,300,000 akwai sanda barren da dawo 35 yanzu gangan mai bai wuce a fitar da ganga ₦1,800,000 ba ko ne abu ga bashi a cire bashi a biya dan rago wannan da suka shigo da shi da sosai yanzu ma sun cewa mu ba za su bane dala ɗan kasuwa ne da suke shigo da dalar su ita ake siyar mana to ya kamata su duba wannan al'amari a ranar da ake sayar da dala 500 suna daina ba da dala ta koma 500 da naira 20 to yanzu alheri ya jawo ko sharri tafi a ci gaba da ba da ɗan canjin kuma banki da kike kani banki capitalism ai dama akwai window da aka bar masu na cewa su rika siyarwa masu kwastomomi masu tafiya BTA da PTA personal travel allowance da business travel allowance suna da specific amount da gwamnatin kasa
da kuma
da wanda personal za su yi tafiya dala 4,000 wannan dala 5,000 to amma bankunan ba sa ba su sannan kuma aka ce yanzu mu an daina ba mu dala za a ci gaba da ba banki yanzu magana da nake miki sati uku har yau a garin Kaduna ni ban ga mutum ɗaya da aka ba dala ba
an ce wake ɗaya shi ke ɓata gari mala adan mu cikin ku idan an samu irin haka wanda kuke tunanin yana hada baki da kita waɗanda suke kawo matsala a harkar taku akwai wani a hukunci da kake ganin akan aiwatar?
Eh kamar yadda shi financial secretary ya faɗi akwai an shigo da hukumomi a cikin ta dama duk wani abu da babu tsare-tsare ma bai da kai yanda ya zai su muna da tsare-tsare da ya shafi irin wannan saboda duk wanda aka kama da irin wannan harkar su yakan faru ma kaga an sa mutum caption EFCC na neman shi wani lokaci suspect ce wani lokaci kuma mutum ya aikata laifin to dama duk wanda aka samu da aikata irin wannan laifi yana daga cikin akwai tsare-tsare da gwamnati ta yi na musamman akan masu aikata manyan laifuka akwai tanadi da gwamnati ta yi da yanda za ta yi ta disciplinar waɗannan mutane su ne suke kula da shi ga accountin shi ga businessin da yake ga abubuwan da suka faru da akwai statement akwai kuma da kuma ta nan gwamnati za ta iya bi ta kama dukkanin wanda ya gudanar da irin wannan matsalar ko ba ma faɗa da dukkanin wani hukunci da gwamnati za ta mutum matuƙar aikata laifi.
Wasu matakai a kungiyance za ku dauka don samun daidaito tsakanin ku da ita hukumar babban bankin Najeriya din dangane an daidaita?
To tunda abin ya faru shugabanmu na kasa gaba ɗaya shugaban AFCON sai muna da Association of Bureau Change of Nigeria shi ne AFCON Aminu Gwadabi tun da ranar da CBN ta dakatar da ba da dala yake ta zirga-zirga tsakanin Kano da Abuja tsakanin shi da babban bankin Najeriya kuma insha Allah akwai haske su ma yanzu mu alheri ne ma da aka dakatar da
mu
saboda su gane cewa mu ne yanda suke zargin cewa ɗan canji ne suke taimakawa wurin money laundering ko kuma ba ɗan canji ba
ko kuma kuke haifar da hauhawar
ko muke haifar da hauhawar farashi kamar yanda na faɗa wa mutane a baya hauhawar farashi ba alkhairi ba ne yana cinye jarin mutum kuma a kasuwa masu kananan jari su tafi yawa sannan kuma idan kika duba kashi 80 na 'yan kasuwanmu daman dala 10,000-20,000 suke iya siya su tafi za ki ga jarin su bai wuce ₦3,000,000-₦4,000,000 to yanzu mutum nawa ka rike nawa ka tafi China nawa ka siyo kaya nawa ka kama hotel nawa ka ci abinci ba alheri ba ne sannan kamar yadda kika tambaye Adam aboki aiki na cewa wani mataki muke ɗauka a kungiyance tun farko ma mu a kungiya ba mu yadda kowa ya shigo mana harka ba na farko kenan sai mun san ka sai ka kawo garantu na farko kenan na biyu kuma na biyu idan abu ya faru a cikin kasuwar idan muka gani tsakanin mu wani yana transaction din da ba mu gane mai ba kamar idan da zaki je EFCC na Kaduna mu da kanmu muna kai karan suspicious transaction
to wanda ba kai da shi ba
a cikin mu wanda yake wani muka ga wani kudi yana wani yanayin da business din da ba mu fahimta ba muna kai EFCC kara dan su dau mataki ai saurin dubawa me ke faruwa sannan kuma yana ka daga cikin abin da ke kara lalata tattalin arzikin Najeriya wannan masu siyasa boye tunda kudi ya kamata yana circulating to idan lokacin da suka siyasa ka boye to kudin fa ya zama an cire wani kaso na kudi a cikin tattalin arzikin kasar Najeriya ya rage yawa mu kan mu ba masu mun san masu wannan harkan abin da yasa dan canji dole ba zai fita ba saboda kullun Najeriya ba abinda take yi canji ake a siyo kaya to wanda suka zo canjin barayi masu money laundering kuma in aka tashi kama kudin ana gani a bankuna amma har yau ba taba cewa ana hada kai da banki ba a saci kudin Najeriya kullun ana ganin kudade a bankuna mutane customers da mutanen arziki da mutanen ba suna bude account kuma ko yanzu akwai kudade dankara a account akwai kwanaki can da ake san musu tsakanin ita kanta gwamnatin bankin Najeriya babban bankin na CBN da kuma kudaden bankuna ake so a tura kudaden da aka gansu da dankare sama da biliyan 14 babu masu shi bankin Najeriya tana so a tura mata ita kuma bankuna ba su yadda ba yanzu su me za a ce akwai bankin da aka rufe akwai bankin da aka dakatar na yin harka sannan kuma idan ma ana hada kai da mu abu daya ne wanda muka goyi bayan bankin Najeriya da ta yi babban bankin Najeriya shine wannan dalar yanzu saboda tashin ta akwai wanda asalin su ba ƴan canji bane su ne suka dinga zuwa babban bankin Najeriya suna neman a ba su license na su fara wannan harka ta biro da canji a wata uku shi shugaban bankin Najeriya cewa a wata uku ya samu request masu bukatan a ba su license su neman sababbi a wata uku kawai mu wannan license da nake faɗa miki tun 90s ne ba aka yi tun lokacin Abacha amma ba a fara ba mu dala ba sai lokacin Obasanjo lokacin babban banki ko wannan babban banki Chasoldo sannan kuma har yau kuma ya rike economy in Nigeria kuma sun tabbatar muna taimakon ƴan Nigeria dan haka wannan abu muna kira gare su da su duba da idan rahama ba mu har yau ba mu fada da kowa ba ai asalin mu ƴan canjin mun ci gaba da business din daman can ba da bidin muka dogara ba shekara 45 ana canji a Nigeria ba gwamnatin Nigeria take ba mu dala ba mu muke neman dalan a wurin ƴan kasuwa wasu ya je kasuwa ya dawo turawa na shigowa Nigeria sun zo da kudin kasar su suna bukatar su kashe kudin naira dole su yi canji kuma akwai inda za su je sai su kuma gwamnati suka ga ya kamata su samu abin ka'ida sai suka ba mu license saboda kar a bar abin a saki a rika wannan abin da suke tsoro money laundering or corruption wane ne babu wani dan canji da har yau aka kama idan ma akwai to ina mai tabbatar miki ba dan canji bane asalin shi wanda suka nema license ne ta bayan fage da sunan canji kuma su ne suke karkatar da dala amma a yi census mu abinda muke jira ga muke kira ma ga gwamnati abinda za ta yi mu taimakon ta da zamu da shigo kasuwannin mu mu nuna masu asalin ƴan canji asalin masu license zamu nuna masu wanda suke operating wanda suke siya da siyarwa na kullun da kullun ba wanda suke da biro da change a bayan mota ba in an ba su dala ba za mu ƙara ganin ta ba su ma ba mu san inda suke kai ta ba wayannan ba ƴan canji bane masu license ne na biro da change amma ya suka samu sun da kana da dama a cikin Najeriya mana ayyukan mu ta amma duk da canji ne ke siya ya siya
da wannan wata wanda ake neman canji na baki da abun makwalashi Hajji Habiba barka da zuwa wannan zauri na mu
barka ka dai
to ake gabatar da shi wannan kunnin na wata suya
to jama'a assalamu alaikum shi wannan kunnin waken suya idan ana bukatan yin shi ana son uwar gida ta kasance ta samu waken suyanta idan ta samu waken suyanta za ta kai a barza mata idan aka dan barzo mata waken suyanta za ta zo sai ta nan wanke shi saboda sai an wanke disan shi
wannan bawa
wannan bawa bawan idan aka wanke disan shi ya fita za ta zo sai ta kai inji sai a markado mata
to za ta jika ne
eh to ai a wurin wankewa in kika lura ai already ruwan na dada jika shi tunda shi ba dole sai ka jika shi musamman ya jika na musamman ba idan ka wanke tana gama wanke a lokacin za ta iya dauka ta kai nikan abinta to idan ta kai nika aka niko mata za ta zo ta tace shi idan uwar gida ta tace wannan kullun waken suyan ta a abu mai kyau ta samu kwano mai kyau mai tsafta dan koyaushe akan so uwar gida ta kasance cikin tsafta dan tsafta ko da mutum bai sha'awan cin abinka ko sha ba idan aka ce yau kana da tsafta to komai naka yana tafiya daidai to idan uwar gida ta sace wannan kullun nata sai ta zo ta dauke shi cak ta sa shi a murhu dama ta hada wutanta a murhu sai ta dauka ta dora wannan kullun nata idan ta dora shi ya tafi so za ta ga yana dan kumfa haka kumfan za ta ga ya ragu irin ya makalkale a gefen bakin tukunya to lokacin sai ta sauke shi ya sha iska idan ya sha iska sai ta dauki abin tacen sai ta tace wannan kullun idan ta tace wannan kullun to ainihin wannan ruwan da ta dafa tataccen shine ainihin madaran da zai mata amfani da ita da iyalinta da mai gida wannan ruwan da ta tace sai ta dauki abinta in tana da fridge ta sa a ciki idan yayi sanyi za ta zo lokacin da za ta yi amfani da shi kowa idan aka tsiyaya mishi daidai wanda zai yi amfani da shi sai ya sa suga daidai dandanan dauki yanda bakin shi zai iya dauka
to mallawa horon kuma da ke baya shin ba a sa kayan kanshi ne
eh to kaman shi din idan kana da ra'ayin ka sa kayan kanshin akan sa saboda shi kayan kanshi ai ba wani abu ne wanda yake bata irin yawancin kaya wanda yake in kai za a ce zaka ga ya bata abu ko ya abun nan ba in tana da ra'ayi tana iya sawa amma wasu ba sa sawa a ciki yawanci masu ulcer ma ba sa sa citta a cikin shi gaskiya
bayan kin ce wannan kumfan da ke tasowa daga cikin tukunya kin ce shine ainihin ma abin da ake bukata a jiki
a yawanci an fi son ka bar shi ya nuna da shi idan ya nuna da shi zaka gane zai koma bakin tukunyan gefen bakin tukunyan kiga ya dan man makale haka to shikenan haka ake an fi bukatan haka akan ki yadi shi ki zubar da shi
to sai ka bar shi ya huce kenan
idan ka sauke ya huce shine zaka kara tacewa sai ka sa abinka a cikin
fridge
sai ka sake tacewa saboda wannan abin ai yana zarazari wannan kumfan shine in ya man makale haka zaki ga ya dan yi zarazari to in kika mai da shi dama ya sha iska kika tace wannan zarazaran zaki ganshi a cikin abin tatan tunda dama da farko an riga an fidda disa ai to wannan abin shi kumfan to a lokacin zaki ganshi shi kuma to in kika sa abinki a cikin fridge shikenan to wasu kuma da wannan ne sukan yi amfani sai kiga an soya milk ake cewa ko madaran waken suya shi kuma akan bashi ya kwana ne dan wannan madaran waken suya wanda zaki sha daban wancan kuma da yawanci mutane kaman sun fi sanin shi da soya milk shi kuma daban yanda ake yin shi
kamar kindar moke na
shi wancan idan kika dafa zaki juye shi a cikin wani abu ki rufe shine in ya kwana yake koma kaman kindar
to ina zai kwana a kasa ko a cikin freezer
a waje zaki ajiye shi ba a sa shi a cikin freezer
ba a sa shi a na'urar sanyi
a ba a sa shi a na'urar sanyi sai ya kwana gari ya waye kina bude shi zaki ga ya koma kaman kindurmo to idan ya koma kaman kindurman nan shi kuma in kina son ki mai da shi wai soya milk din tunda yawanci haka aka fi sani da shi to shine shi kuma yawanci zaki ga mutane sukan dan sai flavor haka su dan sa mishi dan abin kanshi sai a sa suga
to
in aka sa suga aka hada shi to in aka duddura shi a container shi kawai sai a sa shi a fridge
to kenan da kaurin sai ake shan shi
shi haka ake shan shi ba kaman wannan da ake dafa shi a sha ainihin madaran waken suyan ba
kaman tsalan nono
kaman tsalan nono
to akwai wani amfani da mace za ta samu na yin amfani da wannan abu ila a jiki ila mara lafiya kaza idan yi amfani da shi akwai abin da zai karu ko dai kawai kowa da kowa zai iya sha
to wannan abu ne wanda yake kowa zai iya sha tunda yake yana mana amfani a jikin kika lura kaman shi waken suya yawanci kamfanin nuka ai suna amfani da shi wurin yin madara da sauransu da kayan abincin yara to kin gani aiko yana da amfani ma mai muhimmanci a jikinmu da 'ya'yayenmu baki daya saboda haka uwar gida ya kamata lura da irin waɗannan sababbin abubuwa. To in aka dan samu irin waɗannan aka dan sulka, ba wai sai da yawa ba, kowa kanki gungwani biyu ne ko uku zaki iya yi saboda yanayin rayuwa.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya daidaita mana sauti, wato Daniel Brown, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin, da ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa, Hadiza Kyari, ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya. Amerika yau ta tantance.